Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 25 ga watan Oktobar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana kuke sauraro kai tsaye. Da farko ga Maryam Dauda da kanin labaran duniya.
Yan sandan birnin New York sun samu wani kunshin sako da basu yarda da abin da ke cikin sa ba a unguwar Manhattan yau Alhamis. A kasar Habasha kuma, 'yan majalisar dokokin kasar sun zaɓi wata tsohuwar jami'ar diplomasiyyar kasar, Sahal Works Wade, a matsayin mace shugabar kasa ta farko a kasar da ke gabashin nahiyar Afirka. Kasar Saudiya ta ce kisan wani ɗan jaridar kasar Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin kasar da ke Istanbul shiryayyen hari ne bisa ga bayanan da Turkiyya ta bayar.
Za ka iya gaya wa wannan kwamiti da al'umma da suke jinka wane ne ya baka waɗannan videos din da ka ce ba kai ne ka yi su ba?
Irin tambayoyin da aka yi wa mawallafin jaridar yanar gizo ta Daily Nigeria kenan wato Ja'far Ja'far, wanda ya wallafa wasu hotunan bidiyo da suke zargin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar rashawar miliyoyin daloli, yayin da a yau Ja'far ɗin ya gurfana a gaban kwamitin majalisar dokokin jihar. To a Najeriya har ila yau, shin me 'yan ƙasar suke cewa dangane da kalaman da wasu rahotanni suka dangana da ministar kuɗi game da batun tsara iyali?
A addini ko kuma a zamantakewa ko kuma a duniya babu ma kasar da take kafituta da wani abin da ba saboda haka ba ma son wannan abin.
Abin da na fahimta da abin da ministan kuɗi take faɗa shine ita ba bai ta ce kar a yi haihuwa a Najeriya bane.
Za ku ji cikakken rahoto nan gaba a cikin shirin. Sannan baya ga haka, Hawwa Umar Udubo za ta gabatar mana da shirin lafiya uwar jiki, shirin da muka maido da shi rana mai kamar ta yau. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. 'Yan sandan birnin New York sun samu wani kunshin sako da basu yarda da abin da ke cikin sa ba a unguwar Manhattan yau Alhamis. Kafafen yaɗa labarai sun ruwaito jami'an 'yan sandan na cewa an tura wani kunshin sako shigen irin wanda aka turawa wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat a farkon makon nan zuwa wani gidan cin abinci mallakar wani shahararren dan wasan fina-finan Amurka mai suna Robert De Niro. An dai ɗauke kunshin a wata mota an kuma kai shi inda za a yi nazarinsa. Lamarin na baya-baya na zuwa ne a lokacin da masu bincike a Amurka ke ƙoƙarin gano wanda ke da hannu a aike saƙonnin ababen fashewar zuwa ga wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya da kuma ofishin tashar talabijin ta CNN. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, Christopher Wray, ya kira wannan binciken da hukumar ta FBI ke yi a matsayin mai matuƙar muhimmanci. Bayan da hukumomi suka gano cewa wani ya tura wasu bama-bamai masu kama da bututu zuwa ga tsohon shugaban Amurka Barack Obama da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat. 'Yan majalisar dokokin kasar Habasha sun zaɓi wata tsohuwar jami'ar diplomasiyyar kasar, Sahal Works Wade, a matsayin mace shugabar kasa ta farko a kasar da ke gabashin nahiyar Afirka. Ita ce za ta maye gurbin Mulatu Teshome, wanda ya yi murabus daga mukamin jiya Laraba, amma sabuwar shugabar ba za ta wuce wa'adodi biyu na shekaru 6-6 ba a kan kujerar mulki. Sahal Works, 'yar shekaru 68 da haihuwa, ita ce jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a ƙungiyar Tarayyar Ƙasashen Afirka. A baya ta taɓa zama jakadiyar Habasha a ƙasashen Faransa da Senegal da Djibouti, ta kuma shugabanci ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Nairobi. Fitsum Arega, shugaban ma'aikatan fadar Prime Minister Abiy Ahmed, ya yaba da zaben Sahal Works a yau Alhamis a shafinsa na Twitter. Arega ya rubuta cewa, a ƙasar da maza ke jagorantar yawancin harkoki kamar irin tamu, naɗin mace a matsayin shugaba ba kawai yana zaman wani abin koyo bane ba nan gaba, amma ya nuna cewa an dauki mata a matsayin masu fada a ji a harkokin al'umma. Kasar Saudiya ta ce kisan wani dan jaridar kasar Jamal Khashoggi a karaman ofishin jakadancin kasar da ke Istanbul hari ne da aka shirya bisa ga bayanan da Turkiya ta bayar. Wannan sanarwar da kamfanin dillancin labaran Saudiya ya dauka mai bincike na musamman na Saudiya ne ya fidda ta. Da farko jami'an Saudiya sun ce Khashoggi ya fita daga ofishin jakadancin da ransa kuma basu san inda ya nufa ba. Daga baya kuma suka ce ya mutu ne sanadiyar damban da yayi da wasa ofishin. A bayanansu na baya-bayan nan kuma hukumomin Saudiyar cewa suka yi Khashoggi ya mutu ne sanadiyar shake wuyansa da aka yi a lokacin da yayi kokarin ya bar ofishin don neman taimako. Wasu rahotanni sun ce shugabar hukumar leken asirin Amurka da ake kira CIA a takaice Gina Haspel wadda ta je Turkiya don yin bincike akan mutuwar dan jaridar na Saudiya Jamal Khashoggi. Ta saurari sautin da aka dauka na azaba da kisan da aka yi wa dan jaridar. Ana sa ran Haspel za ta gana da shugaba Donald Trump a yau don yi mashi bayani akan wannan batu yau Alhamis. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da yanayin kaurar 'yan gudun hijira daga Afirka zuwa kasashen Turai ke canzawa zuwa kasashen yammaci, shugabannin kasashen Turai na maida hankalinsu da kudadensu akan kokarin magance matsalar safarin mutane da ke dada karuwa tsakanin kasashen Morocco da Spain. Jami'an tarayyar Turai da na Morocco sun amince a makon da ya gabata akan bada wasu kudin agajin gaggawa na dala miliyan 160, abinda ya sa kasar da ke arewacin Afirka zama ta uku wajen karbar gudunmuwa mafi tsoka da aka ware don wannan yakin. Yawancin kudaden za a yi amfani da su ne wajen karfafa matakan tsaro akan iyaka, a cewar babban mai magana da yawun gwamnatin Morocco Mustafa El Khalifa. Ya kuma ce za a yi amfani da kusan dala 50,000 wajen kare hanyoyin teku zuwa Spain da kuma hanyoyin da suka bi cikin hamada zuwa iyakokin kasar da Algeria da Mauritania, waɗanda galibi su ne hanyoyin da masu gudun hijirar suka fi amfani da su wajen tsallakawa zuwa cikin kasashen. Kasar Morocco ta ce yanzu haka tana da jami'an tsaro 13,000 da aka riga aka girki don magance matsalar kwararar 'yan gudun hijirar da ke neman zuwa Spain.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da cece kuce kan kalaman da wasu rahotanni suka danganta da ministar kudi Zainab Ahmed, inda aka rawaito ta ce hukumomin Najeriya na duba yiwuwar wani shiri da zai takaita adadin ƴaƴa da mace za ta haifa a ƙasar. Ko da yake ministar ta musanta wannan rahoton, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina aiko mana daga Abuja.
Cikin jawabin da ta gabatar a zauren taro kan tattalin arzikin Najeriya a nan Abuja, kafafen yaɗa labarai a Najeriya sun ruwaito ministan kudin kasar Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed na mai cewar gwamnatin tarayya na kokarin kayyade wani adadi da mata za su haifawa a cikin kasar, nan da nan kuma wannan batu ya janyo cece kuce a cikin kasar. Amma cikin sakon da ta wallafa a shafinta na Twitter, ministar kudin ta ce ba haka take nufi ba. Zainab Shamsuna Ahmed ta ce abinda take nufi shine gwamnatin tarayya na tuntubar masu ruwa da tsaki kamar sarakunan gargajiya da malaman addinai dangane da muhimmancin hutun haihuwa. Ta ce ita bata ce a kayyade haihuwa ba. To sai dai kuma duk da irin wannan karin bayani da ministar ta yi, wannan batu na ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya.
Sunana Kabir Dahiru Rahama. To amma in ka kalli maganar sai ka rasa fahimtar ta wace fuska ita gwamnati yanzu take da wannan damar cewa mutane su takaita haihuwa.
Sunana dai Adamu Suleiman Gambo da Magum. Saboda haka wannan magana ba ta da asali a addini ko kuma a zamantakewa ko kuma a duniya, ba ma kasar da take kafa tuta da wannan abin da ba, saboda haka ba ma san wannan abin.
Sunana Muna Jibrin. Abin da na fahimta da abin da ministan kuɗi take faɗa shine ita babawai ta ce kar a yi haihuwa a Najeriya bane ko a tsayar da shi ko a kayyade shi. Ta ce a samu child spacing ne, ba wai tana nufin kar a haihu bane. Ke wannan kuma daidai ta faɗa gaskiya, saboda ni ma na yi child spacing naga amfani shi.
Kwararren likita a nan birnin Abuja, Dr. Ilwan Muhammad, ya yi fashin baki.
Da iyali kamar kace ni da matana yau mun Allah da muna son samu yara guda uku. Kenan sai su tayi hanyoyin da za su bi su ga su kai da iyali. A tazaran haihuwa shine kamar yanda iyayenmu da kakanninmu suke yi tunda dan sun haihu da su shayar da yaro da miji zai dan bar matan ma kadan ya zo na son wajen matansa har ta yi shekara biyu kafin nan mun har muna wasa a waje kafin nan ma tukunna a sake samu wani ciki. Ta shine tazaran haihuwa. Ina kara mata lafiya, ina kara wa jariri lafiya, ina kara wa mata mai ina rike mu mai gida yawan aihuwa a lokaci lokaci kuma idan ka tana yawan aihuwa a lokaci lokaci yana iya wa mayafanta ya zo ya fashe wajen yawan aihuwa din nan. Ko wata mata da na sani shekara goma da ya wuce da ta aihu 16 a shekara a rayuwanta ta aure tun shekara 12 ta samu yan biyu sau biyu amma na karshen sai da mayafanta ya zo ya fashe a gida ko da take aihuwa. Ku zo ne miji ni da kaina na ba da jini na je na mata operation ba kuɗi haka na laɓa muka bidiyar halayi haka nan ta washe gari ta yi ne kawo ta da ta mutu mai gidanta da yara manya-manya ba ko jini a jikin su yana ba da jini to irin wannan yana sa a rasa matan ko a rasa yaro yawan aihuwa akai-akai din nan shi zaki so a samu kura.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji abinda minister ke cewa da kanta kan wannan takaddama amma ga kaɗan daga ciki.
To ni dai ban ce za mu nemi hanyoyin da za mu ƙayyade yawan yara da mace za ta haifa ba.
Sai a biyo mu a shirinmu na daren domin jin cikakken bayanin minister wanda kuma akan wannan batu ne za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To makafin nan barmu nausa zuwa jihar Kano inda a yau ne mawallafin jaridar yanar gizo ta Daily Nigerian wato Ja'far Ja'far wanda ya wallafa wasu hotunan bidiyo da suke zargin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar rashawar miliyoyin daloli. Ya bayyana gaban kwamitin majalisar dokokin Kano domin ba da bahasi kan sahihancin waɗannan hotunan bidiyo. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya halarci zaman ga kuma rahoton da ya haɗo mana daga Kano.
Za ka iya gayawa wannan kwamiti da al'umma da suke jinka wane ne ya baka waɗannan bidiyos tunda ka ce ba kai ne ka yi su ba?
Honorable Baffa Babba Dan Agundi kenan shugaban kwamitin yake cilla tambayoyi ga Ja'far Ja'far mawallafin jaridar Daily Nigerian wanda ta buga faifan bidiyon a yayin zaman kwamitin a tsakiyar zauren majalisar a yau.
Kafin mu buga wannan bidiyo wato waɗannan bidiyo guda biyu sai da muka tabbatar da sahihancin domin kuwa saboda wato girman abun dole sai an yi takatsantsan saboda ba ko bai kamata a ce ka zo mutane masu daraja ka zo ka musu kage ko ka musu shari. Ke saka muka saka wanda gwanaye suka san harkar ba ni kadai ba da ni ya sani na san bidiyon na gaskiya ne saboda na san wanda ya bani bai da shekara biyu yake ce ya dauki wato bidiyon din sai kwanan nan a watan Satumba nan ya bani ni kuma tun da ya bani nake ta duniya su nake mulmula su na ƙara a hankali ina tabbatar da sahihancin su kafin mu zo mu saki ga jama'a wanda ya bada labari ana sa ka yi sunan shi da ka'idar aiki ta nemi cewa a faɗe shi zan faɗe shi.
To ko za ka iya neman izininsa idan zai amince a yi bayanin sunansa?
Zan tuntuɓi lauyoyina mu ƙara duba jadawalin doka.
A kazalika kwamitin ya tambayi mawallafin jaridar ta Daily Nigerian ko ya tuntuɓi ɓangaren gwamna gabanin ya saki faifan bidiyon?
To amma sai Ja'far Ja'far ya ce a'a ni ban tuntuɓi kowa ba.
Did you meet with anybody within the government cycle? I did not.
Bayan tambayoyi daga kwamitin, Ja'far Ja'far ya mika bayanai a rubuce da faifan bidiyon ga kwamitin har ma shugaban kwamitin ke cewa
kamar yadda dokan nan gidan ta tanada doka ta 8 a ƙaramin sashi na da 1 in an samu irin wannan ana sakawa ne a close session wato a cikin sirri a gani a tabbatar da sahihancinsa amma mu za mu saka ne da wakilinka da kai kanka da specialist naka wanda ya ce maka wannan abu gaskiya ne za mu ba wa ɓangaren gwamna dama ya kawo wakilinsa ko da shi kansa da wanda yake kwararre akan sanin irin waɗannan abubuwa sannan za mu kawo mu kuma namu kwararren wanda zai duba ya tabbatar mana da sahihanci ko akasin haka na wannan bidiyo.
Ƙungiyoyin gwagwarmaya da masu nazari kan al'amuran yau da kullum da 'yan jarida da sauran al'umma ne suka halarci zaman na yau. Barista Hussaina Adamu Aliyu ita ce ta wakilci hukumar yaƙi da rashawa ta ICPC.
Gaskiya generally zan ce proceeding yayi kyau. To mu dai fatan mu shine ya zama da an yi shi dan Allah mu za mu ci gaba da bibiya kuma fatan mu shine majalisa lalle kar ta dauke zaman nan daga Kano dan za kudin mu ne na mutanen Kano mu ga yanda za a yi magana.
Ita ma barista Huwaila Ibrahim ta kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya ta tofa albarkacin bakinta a ƙarshen zaman committee.
To alhamdulillah zama dai gaskiya yayi kyau. Abinda House suka yi sun bi constitution kuma sun bi dokar da ta kafa su kuma za mu dinga bibiya mu dai ba 'yan kowa bane ba mu 'yan ayuwa kowa adalci.
Zaman kwamitin da ya gudana cikin tsauraran matakan tsaro kuma an kammala cikin lumana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu agogo anan na cewa 11 da na safe da kwata. Kai tsaye ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Tabbas wannan haka yake, lafiya ita ce uwar jiki, domin kuwa sai da ita ɗan adam yake gudanar da al'amuransa na yau da kullum. Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Sunana Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin yakan ilmantar ya kuma faɗakar da ku. A makon da ya gabata mun koro jawabi tare da Dr. Lawal Tahir akan cutar neonatal jaundice, inda ya yi mana bayanai akan yadda cutar take da kuma yadda ake ɗaukanta. Amma kash sai lokaci ya yi halinsa. A wannan mako kuwa za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Lawal Tahir akan ita cutar neonatal jaundice daga inda muka tsaya. To likita, a makon da ya gabata mun koro bayani akan ita wannan cuta ta jaundice, inda kai mana bayanin abubuwan da ma yasa ake haifan yaro da cutar da kuma yanda take bayyana, sai kuma lokaci yayi halinsa. To likita, ta yaya hatsarin cutar take idan ba a dauki mataki da gaggawa ba?
To babban hatsari shine idan shi wannan sinadari na bilirubin yayi yawa, yakan shiga kwakwalwa, yana lalata kwakwalwa. Kuma idan ya lalata kwakwalwar nan ba a iya maganin, ba abin da za a iya yi. Lalacewa ne da yake permanent, wato da'iman, in ya riga ya faru ba a iya yi masa wani gyara. Sannan yana daga cikin abubuwan da yake kawo wadin idan ya lalata kwakwalwar, ya kasance ko yaro ya kasance yana da matsalar ji, ko ya kasance ya zama kamar gaula-gaula haka, kaga shekara 5 yana zubar da yawu, ba zai iya komai ba sai an yi masa. Duk bilirubin yana wannan jaundice tana iya kawo wannan matsala
idan
har ba dauki matakin gaggawa ba. Sannan tana kisa, dan yara da dama suna mutuwa kafin ma a dauki mataki saboda wannan cutar jaundice.
Likita, cutar jaundice tana da rigakafi watakila idan an gane cewa, kamar a bayaninmu na makon da ya gabata kai bayanin cewa tana da nasaba ga jini, bambancin jini. To idan har aka gane hakan, akwai rigakafin da ake yi domin kare yaro daga kamuwa ko kuma daga haifan shi da neonatal jaundice?
Rigakafi na farko shine tabbatar da nau'in jinin mahaifiya. Duk macen da ya kasance an san jininta yana da nau'in negative, rhesus negative, to a lokacin da ta samu juna biyu akwai allura da ake yi. Idan aka gwada aka tabbatar da cewa ko ta dan samu, ko da yanayin zubar jini ne ta yi a lokacin da tana da juna biyun, ko kuma bayan haihuwa ya kasance jaririn da ta dauka din nau'in jinin shi ba wannan negative din bane, positive ne, to akwai allura da ake yi wanda idan aka yi mata cikin awa 72, in Allah ya so yarda, ba za ta samu wannan sinadaran da za su zo su yaki jinin yaron da za a haifa nan gaba ba. Saboda haka idan aka waɗannan alluran rigakafi, zai kasance mace za ta iya gama har ta gama haihuwa ƴaƴanta insha Allah ba a samu matsala. Kasancewa dai duk lokacin da ya kasance ta samu juna biyu dole ya kasance a mata alluran nan ta wannan anti-D ake ce masa saboda wannan magana rhesus.
To likita shin wai yaya ma ake jinyar yara masu dauki ko kuma masu fama da jaundice?
To idan kika shiga bangaren jarirai zaki ga wata shudiyar wuta da ake dora akan saman yaran. To wannan wuta shine abin da ake amfani da shi sai a haska a jikin fata yadda zai zama daga shi wannan sinadarin bilirubin wanda yake zama a cikin kitse ya koma yadda zai iya zama ya shiga cikin ruwa yadda yaro zai iya fitsarar da shi zai iya kasayar da shi. Idan ya kai wani matsayi to ko wannan shudin wutar ba zai wadatar ba sai an canza jinin yaron. Za a yi kokari a canza jinin yaron da wani jini sannan kuma a ci gaba da wannan shudiyar wuta. Akan ba da wasu allurai idan ta kama misali waɗanda ƙwayoyin cuta ne ya kawo jaundice to kin ga dole za a ba su alluran da za a yi maganin ƙwayoyin cutan. Matakan da ake ɗauka kenan.
Likita, yaya za mu kwatanta adadin yawan yaran da suke fama ko kuma ake haifarsu ko kuma suke ma kamuwa da cutar jaundice musamman ma a nan ƙasar mu Najeriya?
To a Najeriya muna da matsala ta alƙaluma. To amma abin da aka tabbatar da shi ne kusan kashi 60 zuwa 80 na jariran da ake haifa suna samun jaundice din nan. Da yawa daga cikin su ba mai matsala bace. To amma kuma ana samun masu yawan gaske su ma a cikin su din wanda take kawo matsala. Akwai bincike da aka yi misali a America sun yi shekara 5 yaran da suka samu matsala ta wannan jaundice din a cikin shekara 5 a gaba daya jahohi 50 na America gaba dayan su ba su kai yara da suka samu jaundice har suka samu matsala daga jaundice din ba a asibiti kwaya 3 kadai a Najeriya kuma a cikin wata 6. Saboda haka wannan zai nuna miki irin yanayin yadda abin yake matsala a wurin mu. Wannan ana magana asibiti ne guda 3 cikin wata 6 can kuma ana magana ƙasa ce jahohi 50 amma shekara 5. Saboda haka matsala ce sosai da ta dame mu.
Na'am, to likita, akwai wani wayar da kai da kuke yi wa iyaye a asibitoci da kuma sanar da su hatsarin wannan cuta ta jaundice domin kare yaransu daga kamuwa da cutar?
To ana kwatantawa amma gaskiyar magana bai isa ba. Inda ana yanzu misali zai wahala ki ga mutum 10 a cikin su ki samu mutum 5 wanda ba san menene cutar polio ba. Cutar polio tana lalata kafafu da hannaye. Amma jaundice tana lalata kwakwalwar da kafafun da hannayen gaba daya. Amma sai ki samu a cikin mutum 10 wala Allah da kyar zaki samu daya wanda ya san menene jaundice dinnan da ake magana menene illar shi. Saboda ka gaskiyar magana babu isasshen wayar da kai da ake akan kwatanta to amma idan ya kasance illa iyaka waɗanda ka haɗu da su ne aikin ga ba zai wadatar ba. Kokarin da ake yi na kafafen labaran nan to shine dai gaskiya zai taimaka din wurin fa'idantar da al'umma saboda buƙatar haka din.
To amma ya kamata a ce a asibitoci akwai wani kokarin da ake yi ko kuma mace idan ta zo awo to duk ana yin wannan ko kuma ba a yi?
To wani wurin ana yi amma wurare da yawa ba a yi wanda mafi yawa ma a ce mafi yawa gaskiyar magana ba a yi. Wani wurin akan samu a yi to konan din zaki ga watakila an yi sau daya a wata ko sau biyu a wata kuma wala Allah wanda ya zo a wannan awan watakila ba zai zo ba sai wani bayan sati 6 saboda haka bata ji ba sai ta gama har awan ta gaba daya ma bata ji ba. Saboda haka abin ne da ya kamata a ce an yi shi da'iman ya kasance kafafen labarai na ƙasa gaba daya zama bangaren ma'aikatan lafiya su dauki abin da muhimmanci to ta wannan hanya ne za a iya samun sadarwar da ta kamata.
Cutan jaundice kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta bayyana ma har ta kasance mai tsanani kamar idan ta yaro ya kamu da ita kwana nawa take yi a jikin shi kafin ta bayyana?
Akwai wanda awoyi ne kawai. Na ga yarinyar da cikin daga haihuwarta zuwa awa 72 mun canza jinin ta sau 3 kuma dalilin shine saboda an riga an san cewa kafin a haife ta an tunanin cewa dama za a samu matsala. ana haihuwa ta cikin yan awoyi kaɗan dole sai da aka canza jini, amma cikin awa cikin kwana uku an canza mutum jini sau uku saboda tsananin wannan cutar. Saboda haka wani lokacin ma sai yaro ya mutu ba ma san me ya kashe shi ba, saboda ba a asibiti bane an kwantar da shi yana bacci an dauka bacci yake yi. Ko ya kasance iyayen ba sani ba, kuma wanda suke zuwa ko barka ko ganin jama'a ba sani ba, sai ya kasance an samu matsala.
To likita, daga karshe wace shawara zaka ba mu iyaye domin kare ƴaƴansu daga kamuwa ma ko kuma ma game ma da cutar jaundice?
To shawara ta ga duk wanda yaje domin Allah yaje ya gano jariri, ya duba idan ya duba fata, yadda in ya ga ruwan dorawa to ya jawo hankalin iyayen nan ya ba su shawara su je asibiti, ta haka za a samu saukin wannan matsala.
Masu sauraron mu, duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, da fatan an ji kuma an amfana, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar. A madadin shi likita da muka kasance tare da shi, Dr.
Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani mako dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki.
Tuma da lagai da Hawwa, yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ukasha Abdulsalam Koko, ya ce hakika bude wata sabuwar boda wadda ta hada kan iyakar kasar Benin da Nigeria da shugaba Buhari yayi abin yabo ne. Muna fata za ta kawo ci gaba a kasashenmu na Afirka baki daya. Sai kuma sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare, inda suka ce salam VOA Hausa, muna kira ga gwamnatin tarayyar Nigeria da gwamnatin jihar Kaduna da su gaggauta daukar matakan shawo kan wannan rikicin kabilanci da ya barke, domin masu iya magana sukan ce da zafi-zafi akan bige karfi. Sai kuma wani sako daga Commander Ahmed Sali na Fada, ina taya Majalisar Dinkin Duniya murnar cika shekara 70. Hakika Majalisar Dinkin Duniya ta taka rawa kwarai da gaske wajen magance fitintunan da suka addabi al'umma da kuma tallafawa 'yan gudun hijira da wasu ayyukan alheri da take yi wa al'ummar duniya. Da fatan Allah ya kara mata daraja da daukaka a idan duniya. Ga kuma wani sako daga Aminu Adamu Malam Madori. Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu kira ga Majalisar Dinkin Duniya da cewa ya kamata ta dauki tsauraran mataki akan kasar Saudiya akan kisan dan jarida Jamal Khashoggi domin kawo ƙarshen zarafin ƴan jarida a duniya.
To yanzu kuma sai labari a takeice.
A takaice, an gabatar da zarge-zarge akan tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak da wani tsohon shugaban Baitul Malam kasar Yau Alhamis akan salwantar da kudin kasar dala biliyan 1.6. A Yau Alhamis ne aka tuhumi Najib da Muhammad Irwan Sarigar Abdullah, tsohon babban sakataren Baitul Malam kasar, da laifuffuka 6 na cin amanar al'umma a wata kotu da ke Kuala Lumpur. An zargi mutanen biyu ne da salwantar da kudaden da aka ware don tashar jiragen saman kasa da kasa ta Kuala Lumpur da kuma wasu kudade na wani asusun tallafi tsakanin watannin Disambar shekarar 2016 da Disambar 2017. Kowanne daga cikin laifin na dauke da hukuncin daurin shekaru 20 a kurkuku, sai dai mutanen biyu sun musanta laifukan da ake zargin su da aikatawa. Dama Najib na fuskantar zarge-zarge da ke da alaka da wata badakalar almandahana a wani kamfani mallakar gwamnati na 1MDB, ciki har da zambatar kasa, rashawa da hallata kudaden haram.
To masu sauraro, da aka mu kawo karshen shirinmu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kama an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Sannan kada a manta, idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da video, za a iya garzayawa zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda da Tani gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham, sai injiniyanmu wato Mr. Rob McLean, Mahmud Lalo ke cewa sai mu haɗu insha Allah a shirinmu na dare. Yanzu ga shirin yau da gobe.